أمريكا واشنطن دي سي. Barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Sarfil Hashin Gumel
tare da ni Amina Buhari Auna.
To a duk ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi da fasaha, inda a yau ma ranar 8 ga watan Oktoba na shekarar 2019 zamu duba muhimmanci ga sana'o'in hannu na gargajiya da ake da su tun iyaye da kakanni, irin sirri da dukanci.
Ta sana'a ri da kake ganin ta sana'a ce wadda dama tun iyaye da kakanni akwai ta, ba wai yanzu ta shigo ba. Ko bature da yake girinin zamani ya kalli irin wannan sanadaran da muke amfani da shi bangaren rinin na gargajiya. To ka kati ita can baba. Kuma wannan rinin amfanin sa a jikin dan adam iya kare shi daga kamuwa daga ciwon kansan fata.
Abin da ya tarwara shi wannan shigo kayan leda na zamani shine kamar da ko semina za a yi munna muke za a zo da gidan gwamnati a ba mu aikin kafet da jakunkuna. Sai gwamnati ta munna yanzu ko abun babu sai kada.
Menene ma dukanci?
Kwarai ko Amina, mutumin da ya taso a garin Gumal, duk da dai ba garin dukawa bane, amma muna da masakar dukawa kamar kowane irin birane masu tasowa. Amina,
tabbas wannan haka yake. To shirin mu na tafi da tattaunawa da wani dan nagada ba na koya ba, wanda zai fayyace mana yadda ake gudanar da sana'ar sa ta dukanci.
Haka kuma zamu leka murna a kofar mata dake cikin birnin Kano domin samu bayanin yadda wannan sana'a ta rin yake tafiya. Sannan kuma muna tafi da wasu amsoshin tambayar da muka yi muku shafin mu na Facebook. Sai ku biyo mu domin ji duk waɗannan a cikin shirin mu na
yau da gobe. Kamar yadda muka bayyana muku a farkon shirin, zamu duba wasu sana'o'in hannu na gargajiya da aka gada tun iyaye da kakanni. Zamu fara ne da kawo muku tattaunawar da wakilin mu a Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, yayi da wani marini.
Sunana Haruna Baffa, sakatare na murnar kofar mata.
A takaice a dunkule, ko zaka dai mana matahiya da bita game da alfanu da muhimmancin wannan aiki da kuke yi?
Sana'ar rini sana'a ce mai muhimmanci kuma wadda take bayar da ayyukan yi al'umma a cikin al'umma. Duba da yanayin tun daga kan shi zanin zuwa rinin zuwa kulli zuwa yanda za a riga a saida shi, sana'a ce wadda take bada ainihin kasuwanci mai karfi tun daga shekaru sama da 500 zuwa yanzu. Wannan sana'a ce wadda ta rike arewacin Najeriya ma da Afirka gabaki daya, wanda har yanzu ana alfahari da wannan sana'a a duniya. Kuma ita sana'a ne da kake ganin ta sana'a ce wadda dama tun iyaye da kakanni akwai ta, ba wai yanzu ta shigo ba. Ko bature da yake girinin zamani ya kalli irin wannan sanadaran da muke amfani da shi bangaren rinin na gargajiya. To ka kati ita can baba. Wayannan abubuwan su ne abubuwan da muke rinin kaya da su muke canja launin fari zuwa shudi. Sannan kuma wannan rinin amfanin sa a jikin dan adam iya kare shi daga kamuwa daga ciwon kansan fata. Shi wannan rini na gargajiya na ainihin itacen baba.
An yi bincike kenan?
An yi bincike, an tabbatar da cewar itacen baban da muke shuka shi a jihar Kano shine itacen baban da yake maganin ciwon kansa a duniya. Saboda haka ma akwai wata makaranta a nan America, ana kiranta Wesley College nan Davis Museum a nan Boston. Sun zo sun yi bincike tsawon shekara biyu kenan yanzu haka, sun tura mana da invitation na taro da za a riga yi na exhibition, za su nuna duniya cewa ga irin amfanin ainihin itacen baban da ake shuka shi a Najeriya. Wannan itacen baba da ake shuka shi a Najeriya duk duniya ba inda aka je ka same shi, daga nan Najeriya sai India. So akan wannan za su showing, su nuna duniya cewar ga hanya mafi sauki wadda kuwa tafi kowace hanya saukin kawowa al'ummar duniya maganin ciwon kansa a sauƙaƙe na fata.
To ana muna maganar rini kuma har ma yanzu an sami wani al'amari da watakila da ba a san da shi ba. hakan na faruwa ne a daidai lokacin da wannan harka ta kutarini take ake ta kokawa kaman tana samun koma bayan musamman idan aka kwatanta da shekarun da suka shude. Tartibi menene ne musababin durƙushewar wannan harka ga can kuma tura sun cafa?
To abin da ya janyo wannan harka ta mu ta durƙushe a nan cikin gida, duba da yanayin mutanen mu na cikin gida, Najeriya suna kyama wannan kayan da muke yi. Duk abin da aka yi a Najeriya sai ka ji ana cin abu ne mara quality, ko ka ga ana gudun wannan sana'a. To duba da yanayin abin da muke kira ga al'umma na Najeriya shine mutanen mu na cikin gida mu koma amfani da kayayyakin da muka riga muka sana'anta shi a cikin gida, to kasuwar abin za ta ci gaba da motsawa.
Amma baka ganin cewa kamar matasan mu ne yanzu ne suke kyamar shiga cikin irin waɗannan kananan sana'o'i, kasancewar zuciyarsu ta fakarkata ga ayyuka masu maiƙo?
Eh, to in ka duba game da yanda kasuwancin duniya yake a yanzu, sana'ar hannu ta danne duk wani aiki da za a iya ɗauka a baka a hukumance. In kana tunanin cewa za ka je ka yi digiri a baka ofis ka je ka zauna ka yi aiki, to wanda suka kirkir shi kansu ainihin ofis ɗin tunda turawa kenan ko ba ruwansu da wannan abin, tunanin su zo su join din sana'a hannu don su dogara da mutuncin kansu. Duba da yanayin yanda cewa yanzu sana'a hannu in baka iya ta ba ba inda ka je ka nemi abinci a duniya, amma in dai ka iya sana'ar hannu to za ka riga ka tsira da mutuncinka. A yanzu ka duba wannan sana'a tamu, matasa suna gudunta amma ba san irin arzikin da yake a cikinta ba. Kuma duba da yanayin yanda in ka duba za ka ga cewa sana'a ce wanda ya kamata a ce ma an sata a cikin wani tsari na koyarwa wanda ya zamto cewa kowa a makarantu kowaye kai in har za ka riga kai karatu na zamani to a hada ma da sana'ar hannu. Duba da yanayin cewa ka je kai karatun to sana'ar hannu kuma ita za ta dike wannan sana'a wannan karatun da kai har ka zan waye kai a rayuwa.
Wannan abin na kyamar da wato matasa ke wannan sana'a ta kutari ne bai tsaya fa kawai ga su yaran da suke tasowa a yanzu ba, ma'ana na wajen gari ko kuma na wajen unguwanni irin na nan, har ma waɗanda suka gada iyaye da kakanni an ce kamar ba sa shiga a dama da su a wannan harka.
Eh, gaskiya an ka duba manya ma yanzu suna kyamar wannan sana'o'i namu. Duba da yanayin cewa an dogara da kayayyakin da ake kawo daga ƙasashe ƙetare, amma yayin da za a ce su kansu da kan shugabanni masu mulki, yan siyasa da kuma masu kuɗi na Najeriya za su koma amfani da irin kayayyakin da muke da shi a Najeriya, to za su ga cewa talla suke mana a wasu guraren in sun ji. Kamar yanzu Aliko Dangote, ai dan arewacin Najeriya ne, dan jihar Kano ne, yayin da zai tafi wasu ƙasashen gudanar da kasuwancinsa wanda yake gudanarwa na zamani, yazo mu bashi irin kayayyakin da muke yi a nan kuma na ƙofar mata, irin su gaban hankaka, irin su farin Kano, su dan bara so sai saka a jikinsa, in ya je wannan gurare shi kansa da kanan ya ƙara shiga cikin harkar kasuwancin mu na amurar na ƙofar mata. Wancan ko ya zama maka mafatana business ne, idan ya riga ya je da wannan kayayyaki za ga su tura wanda ya je zai kasuwanci da su akan harkar gishiri ko omo, za ga suna tunanin cewa wannan ma muna so a ina ka samu.
Wai ina zancen rashin ina alakar rashin shiga da matasan nan suke yi wannan harka ta kuta sana'ar hannu ta rini da kuma rashin sayan kayayyakin da ba a yi a cikin gida, menene alakar?
Na to alaka shine na farko akwai matsala guda biyu. Na farko kayayyakin da muke a cikin gida a Najeriya ya zamto cewa wasu baki sun zo sun dakatar da wannan sana'ar da muke yi. Duba da yanayin rini da kake ganin sa, rini sana'a ce da take ba matasa rabenu dama a cikin gida Najeriya, kuɗaɗen shiga. So amma matsalar da muke fuskanta a yanzu cewar baki da suke ƙetorowa da kayayyaki zuwa cikin ƙasar nan sun zo sun kashe mana kasuwancin mu da muke yi mu namu ɗan cikin gida. Duba da rinin zamani, rinin zamani da kake gani rini ne wanda yake taimakawa matasa ta ɓangaren sana'ar nan, za su dogara kansu su biya wa kansu kuɗin makaranta su je duk inda za su je a cikin mutunci suna da sana'a. Amma duba da yanayin cewa yanzu rinin zamani ya lalace, shugo ake da shi daga kasashen ƙetare daga China, matasan mu yanzu aikin yin ya ƙare babu. Shadda da zaka siya naira 2000 a baya ko 1500 ka bada 1000 a rina maka, yanzu ta koma farata ma sai ka siya ta naira 6000. Sannan kuma sanadarin da muke amfani da shi a yanzu a nan wanda muke ainihin gudanar da rinin, a baya idan ka bada rinin naira 1000 za mu sai kayan ba zai wuce mana naira 500 ba, kaga mutum ya samu riba naira 500 kuma an ma aiki mai inganci kan ba za su kode ba. Amma duba da yanayin yanzu kayan da ake shigowa da shi, ana shigowa da kayayyakin da ake ainihin rinin da fertilizer takin zamani sannan daga lura, shi kuma wannan fertilizer din yana haifar da ciwon kansa a cikin fata. Sannan ita kuma wannan galurar in ka duba kana sa ta yau gobe rana tana dukan ka wannan gumin yana taba ta za ga kalar gaba ɗaya ta kode ta jeme. Amma duba da irin rin da muke a cikin gida idan muka rina maka kayan ka sai dai ya mutu da wannan kalar ba za ta canja ba.
Wai yanzu kana ganin cewa misali idan da ba a ce watakila mutanen cikin gida Najeriya za su dinga amfani da kayan ginin na gida matasa za su rungumi wannan harka ta ko kuma a dole da sai a wata hanyar
inda mutanen cikin gida Najeriya za su koma amfani da kayayyakin da muka a cikin gida ina tabbatar maka matasa za su rungumi sana'an nan 100%. Duba da yanayin yanda ita wannan sana'a tana daidai yanzu da zamani mun zamanantar da ita ta zama daidai da zamani. Idan riga kake zuwa ka siya a boutique naira 6,000-7,000 to ka zo muna da rigar da za mu yi maka a naira 1,500 wadda ta fi waccan kyau wadda daga wata uwa duniya ma tura suke biya kuɗin jirgi su zo su ga wannan sana'a ta mu su sai irin kayayyakin da muka riga muka yi. Na wannan masana'ata ta murna kofar mata
can gashi kana cewa wata cibiyar raya al'adun gargajiya da sana'o'in da a can Amurka ta gano cewa wannan abin da kuke yana da alfanu ga kiwon lafiyar bil'adama ma akwai wani abu ne watakila tsakanin hukuma ta nan gida Najeriya misali ko ta Kano da kuma abin da su waɗancan Amurka suka gano
babu duba da yanayin cewar wasu abubuwa idan ka duba idan suka zo su wannan tura za su shigo a matsayin bincike idan suka yi binciken suka tabbatar mana daga abin da suka samu da dalilin wannan bincike nasu to mu muna kokari ta yanda za mu ga cewa hukuma ta shigo ciki duba da yanayin ba mamaki za a iya samu mana da wata hanya da za a ƙara bunƙasa wannan noman itacen baba. Shi wannan noman na itacen baba a duniya ya zama ka zo ka noma abin da ya danganci shinkafa ne ko wani abu tunda a yanzu ana daukan wannan abubuwa suna da daraja to idan aka noma itacen baban ina tabbatar maka
ko
gyada ko auduga wannan abu zai zamto cewa zai ba wa manomanmu da matasan ayyukan yi sannan kuma su waɗancan mutane suka yi wannan bincike za su iya zuwa su ce suna neman a kawo musu wannan itacen baba container kaza ko jirgi kaza suna bukata akwai wani abu da za su yi bangaren magungunan ciwon fata da shi amma idan ka duba yanzu ita kanta yanzu shi kansa irin rinin itacen baban ne ma yake kare duba da yanayin cewa
ba a noman kenan
to noman nasa ya zama kara ya zama dan kadan tunda manomansa an kwadaita musu noman shinkafa da noman su auduga da wayes ya fi wannan noman audugan noman itacen baban muhimmanci
waya ina da ina ne ake noman shi baban
to ana noma itacen baba a dawakin kudu ana noma shi a kura ana noma shi a wannan gari gorzo ana ake noma shi
mu a yan Kano
duk a nan Kano kuma wanda ake nomawa a cikin gida jihar Kano shine itacen baba na asali shine itacen baba wanda yake maganin ainihin ciwukan fata na kansa duba da yanayin cewa a lokacin da waɗannan mutane suka zo daga America wannan makaranta ta Boston Wesley College suka zo suka yi wannan bincike sun je ainihin kudu a nan Abeokuta suna ikirarin suna da ainihin rini na ainihin indigo to da suka je bayan sun riga sun yi bincike sai suka tabbatar da cewar mutanen Abeokuta suna amfani da synthetic indigo dye ne ba sa amfani da ainihin itacen baba suna amfani da wanda ake kawo musu da kasashen ketare saboda shi itacen baba akwai shuka sannan kuma akwai ainihin itacen baba akwai wanda ake kiransa powder indigo powder
to yanzu waɗancan mutanen ba sun kace kaman sun gayyace ku a nan ko
na'am
sanar misali wa hukuma ko gwamnatin Kano game da wannan goran gayyata kuma yaya kun amsa goran
mun karbo goran gayyata su duba da yanayin cewar ita ka san ko kuce gwamnati akwai irin tunaninta wata in ta zo za ka ga tana kokarin bunƙasa haka gargajiya wata kuwa za ka ga hankalinta akan kwallon kafa yake wata kuwa za ka ga hankalinta yana kan wani guri amma duk da hakan ba za mu ci gwamnati ba ta kula da al'amuranmu ba muna yi musu fatan alkhairi cewar ya zama lallai su shigo cikin harkar mu saboda wannan abu da muke kai a yanzu an watsar da shi a baya amma ya gaza shi an ƙara mana ƙaimi akan cewa abin da muke sana'antawa a nan cikin gida Najeriya musamman ainihin rinin baba abu ne mai mahimmanci wanda yake ba duniya ma contribution mai ƙarfi duba da yanayin cewa ita gwamnati tana da idanuwa da hanyoyi da yawa to muna kai ku gamu ga gwamnati ta shigo cikin al'amuran ta zo mu riga mu nuna mata ainihin wannan takarda da aka aika mana da invitation in akwai yiwuwar za ta iya san fasarin din mu je mu ga irin ainihin yanda aka gudanar da wannan taro to muna kira ga gwamnati hankalinta da akan mu
kamar lafazin ka suna cewa akwai dan gibi na sadarwa tsakanin ku da gwamnati
eh gaskiya akwai dan gibi na sadarwa tsakanin mu da gwamnati amma alhamdulillahi ba za mu iya cewa gibin mai nisa bane gibin na kusa-kusa ne ko muna kira ga gwamnati cewar insha Allah za ta dubi wannan kuka namu ta shigo cikin al'amuran abin da suka danganci ainihin wannan sana'a tamu
kenan idan ta shigo hannu dumu-dumu kana ganin duk waɗancan matsaloli da ka ayyana a baya za su zama tarihi kenan
kwarai kuwa ta taba shigowar ma kuma abubuwa suka fara zama tarihi to yanzu ma muna kira ta ƙara dawowa duba da yayin a baya a lokacin National Convention 2015 sun zo sun sai wannan kayayyaki na da muke sana'antawa a murnar kofar mata kuma wannan kayayyaki mun samu kasuwancin sa sosai mutanen da suke murnar kofar mata sun samu arziki a wannan kaya da suka riga gwamnati ta siya ta yi amfani da shi wajen nuna wa ainihin duniya jihar Kano jiha ce mai tarihi tana da irin kayayyakin da za ta iya nuna wa duniya cewar wancan mutumin da ka ganshi dan jihar Kano ne saboda gashi ya sa kayayyakin da ake yi a cikin gida jihar Kano so wannan abubuwa da suka riga suka gudanar da shi a kanmu alhamdulillahi mun ji dadi ko muna fata gwamnati ta ƙara kaimi duba da yanayin cewar sana'a hannu ita ce sana'a da ya kamata a ce ta dauka da muhimmanci wajen kau da talauci da fatara da kuma rashin aikin yi
to madalla gaskiya Amina sanwa in hannu irin wannan bai kamata a ce an bar su sun gushe ba saboda idan aka dauke magana samu da aikin yi akwai batun alfahari da duk wani bahaushe zai yi ganin cewa wani abu wato ba wani abu bane tun iyaye da kakanni aka gaji wannan al'ada
wannan haka yake Sarfilu yanzu dai bari mu kawo muku wasu kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook inda muka tambaye ku menene muhimmancin riko da ingantattun sana'o'in hannu wanda suka danganci abubuwa da aka gada tun iyaye da kakanni ga kuma yadda kuka amsa mana
Amsan ta farko ta fito ne daga Suleiman Abdulhamani wanda ya ce hakan yana hana bacewar irin waɗannan sana'o'in.
To sai kuma amsar Yazid Dahirmani da Janaidu Ahmadu Doro inda suka ce muhimmancin yana da matukar amfani saboda kare su daga gushewa a doron ƙasa a tashi lafiya.
Sai kuma amsar Shehu Adamu Rajau ya ce babban muhimmancin riko da ire-iren sana'o'in nan shine ba za a manta da asali ba kuma hakan yana da kyau sosai. Domin dai an ce kowa ya bar gida ya bar shi amma fa wayewar zamani na yi wa hakan tarnaki
to sai kuma amsar mu ta karshe a yau daga wurin Abubakar Kawu Girgir inda ya ce kaɗan daga cikin muhimmancin akwai hana matasa zaman kashe wando kana zai farfado sana'o'i da aka gada daga wurin iyaye da kakanni to amma sannu a hankali zamani na kokarin kawar da su wanda hakan barazana ce babba mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu
To yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku hira da Mahmud Kwaryei da wani dan nagada ba na koya ba a fannin sana'ar dukanci.
Yawa Alhaji yaya sunan?
Sunana Suleiman Abubakar.
Gashi na ganka zauren ka na kuma kana aikin dukanci. Kaman za a yi shekara nawa ana wannan aiki?
Na fi shekara 40 ina yi. Don gutun nan taki na karami tun ki har ga baban mu ce.
Na'am.
Kuma ni ma na gada nake.
Wai tun a wannan shekaru 40 da ake wannan sana'a da me da me ake yi ne
a wancan karan muna yin jakankuna wallet da tumtum da wasu yankuna yanzu ba yanzu shamsham da sauransu
za ka iya zayyana mana yaya ko ka wasafa mana yaya kasuwar take sana'ar yanayin kasuwar ya take garawa a waɗancan shekaru
a wancan shekaru gaskiya sana'a ta fi garawa da akwai baki masu zuwa turawa da sauran 'yan Najeriya su siya yanzu kuma shigowar harkokin na kayan turawa ya rage wa namu fawa
amma da kuma kana cewa turawan suna zuwa kwafa suka daga gurin ku kenan ko kuma yaya
to sun kwafa daga gurin mu kuma mun kwafa daga wajensu kaga an yi musaya kenan
kai tunda wannan sana'a ce ta haife ka dama kai a gida ka koya kenan ya kai ka koya
yanda ne koya mahaifin mu shi dauke ni ya kai ni wajen wanda suke masa aiki na fara koyo daga nan wasu kuma suna zaman su yi aiki wajen mahaifin mu nan ma na da koya
a lokacin ka ce mana kuna jaka da walid da watakila ta kalma ma wala Allah kenan abubuwa a nan gida ake sayan waɗannan kayayyaki idan kun yi ko kuma sai turawa in sun zo kuce sayar musu ko kuma a fitarwa ake ake kai musu inda suke
a lokacin akwai ana zuwa har gida a siya kuma ana fita da su ƙasashen Afirka baki za su zo daga nan abokan cinikin iyayenmu za su dinga tafiya da su su Kamaru su Ghana da sauransu duk suna fita da su su wani akwai wani abokin babanmu Alhaji Zubair da ya mutu kwaki Zubair Raskwana zai yana zuwa dutse zai siya da kuma Alhaji Jafar dan Mala a zo siya su fita da su Ghana ina ne sauransu duk yawan zuwa siya to yanzu kuma babu wannan
wai a lokacin da kuke ta wannan sana'a da ka fara kai tun ma kana matashi misali har ka zuwa yanzu ka ji sha'awar ka yi wani abu ba wannan sana'a ta dukanci ba
eh gaskiya tun da ina son fada harkoki na ina son wasu sana'o'in amma gun da wannan kamar ita kama ni ta zai mun jike gaba da man fitan je
ina nufin a can baya tun da tana garawa watakila ana samun wadatuwa da bukatun da ake da su an taba tunanin cewa a wancan lokaci bara in aje wannan sana'a ta dukanci duk da ina samun biyan bukata in je tinkar wata
a gaskiya ban taba yi ba ba na ma shi au wata sai ita kurin
daga baya ne da abubuwa suka fara ja baya
daga baya da abubuwa suka fara ja baya shine mutum yake tunanin shi mai tsalle kuma wani gurin ko ya samu abin da zai kara ya hada ta shi harkokinsa
lokacin kai kana yaro ka fara kuma watakila da ire-irenka abokanka sa'o'inka da mayayyanka ko makamantansu haka yadda kuka yi dodo kuka yi ta koyar sana'an nan a waɗancan shekaru yanzu ko yara da jikokinku yanzu ku ƴaƴanku ku suna sha'awar su shiga wannan harka ta dukanci
eh gaskiya wasu suna sha'awar su koyar je wani gurin saboda ka san an haɗu gu ɗaya abubuwa su taɓarɓare wani ya san ya leƙa wannan wani ya leƙa nan gurin don dai a haɗu a rufa juna asiri
watakila zancen tunanin a raba hannu ko a raba kafa yana da nasaba kenan da watakila ja baya da kasuwar ta yi ko kuma a sha'awa ce ta yara wannan zai ce ni kaza nake so
a gaskiya ja baya ne ya jawo inda ba a ja da baya babu wani wanda yake son ya fito wani guri sai dai ya zauna a nan ya yi ya sana'anta a zo a siya ko kuma ya je Lagos ya sana'a tun da ana zuwa har Lagos aiki a wancan kara yawwa yanzu ku ba na jin akwai mai zuwa Lagos ya wannan aiki inda ya ɗan Najeriya ne
amma menene kake ganin ya sababa wannan taɓarɓarewar wannan sana'a ta kuta dukanci duk da muhimmancinta
abin da ya taɓarɓara shi wannan shigo kayan leda na zamani shine amma da ko semina za a yi munna muke za a zo da gidan gwamnati a ba mu aikin carpet da jakunkuna sai ga muna ta munna yanzu ko abun babu su sosai
yanzu ba a yi
sosai sai kada
wasu kuma da suna ganin cewa kamar yaranmu na zamani ne yanzu matasa ba kasafai suke bukatar wato suke rungumar sana'o'i irin waɗannan sai an yi gumi ake samun na kaiwa bakin salati ba
har yanzu dai ƴaƴa suna yi har yanzu har da mata suna ƴaƴana mata suna yi kowanne da yabo ruwa shi ma yana yin harkar su
kawai dai watakila tunanin a raba kafan nan kamar yadda ka faɗa yana da nasaba da rashin kasuwar garawar kasuwa to tunda haka ne me gwamnati take yi
to gwamnati za ta kokarin kullun san ta taimaka mana kullun tana so nan tunanin ko muna fatan ta shigo ta taimaka mana kullun ana wannan mitin din
kai iyaka idan da watakila za a tambaye ka tunda yanzu mafi karanci ka ce shekara ka 40 kana wannan harka da za a tambaye ka ya za a farfado da kima da darajar harkar sana'ar dukanci me za ka ce wa waɗanda suka tambaye ka
abin da zan gaya musu faɗa abin kamar yadda za ka ga an zo daga Kamaru daga Niger daga ina da ala zuwa sai kayan fatar a fita da su a kai su ƙarshen duniya a kai su Misira su China su ina ne to rashin fitar da su ya jawo abubuwan sun ragu don ana fita da su nan tsoron ba ka san wajen da aka zauna ba masu kama mun aiki da shoransu to zuwa ka gani ne kadai ne ina da yaran wasu lungu suwa ɗan harkokin da abu ya zama na zamani suna huluna da takalma da shoransu
amma ba ka ganin cewa watakila wannan zance da kai na amfani da leda da za a daina shi kimar dukancin za ta dawo?
Kimar za ta dawo in Allah ya yarda. Tunda da za a daina shi a kama fata sosai kimar za ta dawo.
Ba ma ai kuma akwai tsada yanayin tsadar kayayyakin yanzu in kai min jakar fata sai ka ji kudinta tsaba ba misali.
Wannan gaskiya ne akwai tsada ba kuma kwalin su ko ba ɗaya ba ne. Haka. Tunda akwai kwari dole ka samu tsada.
Yaya kake ganin gwamnati za ta shigo ta inganta ta zamanantar da harkar dukanci ba tare da an kawar da bangaranta na gargajiya ba misali waccan kima ta ta gargajiya tana nan amma kuma an yi ta za ta tafi da zamani?
To yadda in aka zo aka jawo mu a jika aka ce ya za a yi kowa zai kawo tasa basira tunda mutum ɗaya ba zai iya ba wannan ya kawo na kawo sai ga an taru an tabbatar da abubuwa.
Idan al'amura suka ci gaba da yadda suke na jan kafa ko kuma koma baya da ake samu yaya kake ganin makomar sana'a irin taku musamman dukanci din?
To in al'amura sai ka ga suna nema su bata
kwata-kwata a daina
sai dai dan kadan tunda da an gazo masu dajiya dinkin hannu kawai mutum yana aure da dajiya ya kuma rike iyalinsa da dajiyar kaga yanzu kuma ina dajiya babu ita da yawa sosai babu jungun za a dajiyar kuma ya zama na zamani dinki wannan na matashi za ga wata macen da shi ba ma ta so ta bar unguwar nan saboda wannan sana'a mutum ya sha zuwa nan unguwar ya kama haya wallahi ba zai tashi ba ko ya gida yana nan unguwar sai dai sa wani haya a can saboda abubuwa suna ci gaba tun zamani mai martaba wallahi in ado baro idan ya zo nan kusan a jirma aka in ya zo nan za a kowa yana sha'awa kowa yana aiki.
Wai
yakan zo? Yakan zo. Ai akwai wasu a jarma yakan zo. Idan ya zo ya ga kowa lafiya wallahi idan aka ce dan iska babu dan iska a duka. Wallahi. Kwana ake ana aiki.
Kowa yana aiki.
Iwallahi. Kuma har yanzu in Azumi ya zo ko ka ba za ga yaran suna ta kwana ana ta aikin huluna da cewuran su da jinkuri har gobe ana yi. Sai dai raguwa da abubuwan da ya ba kamar da ba.
Kenan dai matasa za a iya cewa suna son wannan sana'a har yau har gobe illa iyaka dai abubuwa da ba sa garawa yadda ya dace.
Wallahi matasa har yau suna so an har yanzu yana suna yin aiki matata ma tana idan babu
da bata tsuwa ba
tunda ita ma 'yar unguwa ce
ita ma 'yar gado ce
in dai harkar matashi da iyayenta ba wanda ya fi su harkar matashi a unguwa. Kuma ko yanzu in aka kawo wani abu zaka kullum ko ni kaina na rufe layu ita ma ta rufe layu wanda za su kawo rayu guru kan mutum daga nan dukanci ya fara daga rufin laya hancin takalmi da shoransu har yanzu na yi kuma ƴaƴana ma suna yi.
Menene fatanka ga wannan tsari na sana'ar dukanci musamman idan muka yi la'akari da yadda matsalar rashin aikin yi ta dabaibaye wato wannan al'umma tamu yaya kake ganin watakila sana'ar dukanci za ta taka rawa wurin warware matsalar rashin aikin yi da yin ayyuka na miyagu a tsakanin matasanmu?
Alhamdulillah inda za a faɗa abin a shigo a dinga siye wallahi iskanci zai ragu don har yanzu duka ta irgicin gwada ba mu da yan iska wallahi saboda sana'ar ko yanzu za ka tadda yaran ka shiga lungu suna nan suna yi yanzu za ka ɗana yanzu ganin da ita ya fita yana yin huluna ta ma jaka ta irin wani sai taimaka jakar ta fata.
Da hakan aka haɓaka al'amura dai
komai zai tafi in Allah ya yarda.
Me kuke kuna buƙatar wani abu yanzu na zamani ne misali wanda zai tafi taimaka muku wurin tafiyar al'amura?
Kamar kekuna wanda za mu dinga sarrafa su mu ma da inji wanda za mu ko da ba wuta za mu dinga amfani da shi.
Ana da alaka ko kuma ana dan tuntubar hukuma game da wannan ko ta karamar hukuma ko jiha ko wani abu?
Kware ku muna huda da giran gwamnati ai yanzu in Allah ya sa ka aiki ya samu za ka gane mai abubuwa
amma daga nan fa?
Daga nan shi kenan
su ba sa dan kirkiro wani abu su ce bara mu kawo wani tsari wanda zai cicciba mutanen na duka?
Sai dai nan gaba tunda ana kullum ana hankoron yadda za a cicciba wani kullum maganar tana nan.
To ƙarshen shirin namu na yau kenan insha Allah sati mai zuwa za mu ji sana'ar jima yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa ni Amina Bahari a nake cewa ku huta lafiya.